Daga birnin Washington, gundumar Columbia, sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 25, 24, 41, da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tashoshin rediyon amfani, sarauniya, fara'a da noma da dalol da kuma niya, ko kuma VOA Africa zango na 102.5, ko kuma za a iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a kodayaushe a voahausa.com. Masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a wannan shiri na yammacin yau. Baba Yakubu Makiri ne tare da Mahmud Lalo, muke farin cikin sake saduwa da ku a wannan shiri wanda ya kasance na karshe ranar 23 ga wannan watan Janairu. Kamar yadda muka sanar, za mu ji ra'ayoyinku akan yadda mata a ƙasashe masu tasowa za su iya koyi da gangamin lumana da mata a nan Amurka suka gudanar wurin jawo hankalin gwamnati akan abin da ya shafi rayuwarsu. Yau ma kamar kullum, lambobin da za a iya kiran mu domin bayyana ra'ayoyi su ne 202-205-6555. Kafin nan, ga halin da duniyar ta wuni.
Jama'a, assalamu alaikum. Jami'ai a zaman sasanta rikicin Siriya da ake yi a Kazakhstan sun ce ba a samu wata matsaya kwakwara ba tsakanin gwamnati da ta Siriya da kuma 'yan tawaye, amma sun ce za a ci gaba da zaman a gobe Talata. Sun ce a wannan zama da ake a birnin Astana, wanda ke samun goyon bayan Rasha da Turkiya, bai hada da ganawa ta kai tsaye ba, amma ana magana ta hanyar wasu masu shiga tsakani. Zaman sasantawar yana so ne ya ga yadda za a faɗaɗa shirin tsagaita wuta a duk faɗin ƙasar ta Siriya ƙarƙashin kulawar Rasha da Iran da kuma Turkiya, wanda aka cimma a watan Disambar bara. Zaman tattaunawar da aka yi kusan shekara ɗaya a baya bai samar da biyan buƙata ta azo a gani ba, da nufin kawo ƙarshen rikicin wanda ya fara tun daga watan Maris ɗin shekarar 2011. Yahaya Al-Afradi wani mai magana ne da yawun 'yan tawayen, wato ɓangaren 'yan tawaye.
If this is to be achieved, this could help in the political process.
Yace idan aka cimma wannan matsaya, hakan zai taimaka ƙwarai a siyasance. A yau Litinin, shugaban Amurka Donald Trump ya cire ƙasar Amurka daga gamayyar ƙasashe 12 da ke gabar tekun Pacific da suka kulla harkar kasuwanci, yayin da ya fara cikakken makonsa na farko a matsayinsa na shugaban ƙasar ta Amurka. A wani jawabi da ya fada ta White House, Trump ya ce wannan mataki da ya ɗauka abin alfahari ne ga ma'aikacin Amurka. Kamar sauran shugabannin jam'iyyar Republican, Trump ya rattaba hannu akan wani umarni na yanke baiwa ƙungiyoyin ƙasashen waje masu gudanar da ayyukan zubar da ciki tallafi, ko kuma suke ba da bayanai kan matakan da za a bi. Baya ga haka, shugaba Trump, kamar yadda ya yi alkawari a lokacin yakin neman zaɓe, ya dakatar da ɗaukan ma'aikata a wasu manyan ma'aikatan ƙasar ta tarayya, wato gwamnatin tarayya, a wani mataki na rage yawan kuɗaɗen da gwamnatin ke kashewa. Ita dai wannan dangantaka ta kasuwanci ta ƙasashen yankin Pacific ta samo asali ne tun a shekarar 2009, a lokacin farkon mulkin tsohon shugaban wato Amurka, Barack Obama. Wani mummunan yanayi na guguwa ya halaka mutane 18 a kudancin Amurka har ila yau, kuma masu hasashen yanayi sun yi gargaɗin akwai yiwuwar a sake samun wani makamancin wannan yanayi a nan gaba. Aƙalla mutane 14 ne suka mutu, kana wasu 20 suka ji rauni, yayin da mummunan guguwar ta ratsa ta wasu yankunan jihar Georgia ƙarshen makon da ya gabata. Gwamnan jihar Northern Delhi ya ayyana dokar ta ɓaci a ƙananan hukumomi 7 da aka samu asarar rayuka da jikkata daga wannan guguwa. Baya ga haka, an samu ƙarin asarar rayukan mutane 4 a garin Mississippi a ranar Asabar. A jiya Lahadi, hukumar da ke sa ido kan yanayi ta ce akwai yiwuwar a sake samun wannan mummunan yanayi na guguwa a kudancin jihar ta Georgia da arewacin Florida da kuma wasu yankunan kudu maso gabashin Alabama. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wani jirgi mai saukar ungulu mallakar dakarun ƙasar kamar ya faɗa kusa da arewa maso gabashin iyakar ƙasar da Najeriya, inda ya halaka kwamandan dakarun ƙasar ta Kamaru. General Jacob Koji ya rasu ne a wannan haɗari da yammacin jiya Lahadi a kusa da ƙauyen Bogo da ke Kamarun, yayin da suke rangadin yankin, kamar yadda wani jami'in soji ya faɗa. Shi dai general ɗin shi ke jagorantar yaƙi da ƙasar ke yi da mayakan Boko Haram. Hukumomin ƙasar sun ce akwai wasu jami'an soji 3 a cikin jirgin waɗanda su ma sun rasa rayukansu. Rikicin Boko Haram, wanda ya samo asali daga Najeriya, ya fantsama zuwa wasu ƙasashe makwabta da suka hada da Kamarun da Chadi da kuma Nijar. Rikicin ya kuma yi sanadin mutuwar mutane sama da 25,000, kana ya raba kusan mutane miliyan 2.3 da muhallansu, kamar yadda ƙungiyar haƙƙin bil'adama suka bayyana. Prime Minister Mauritius ya mika kujirasa gatansa ahukumanchi awaniyene ida aike ganin yana chikeda rutani. Ayo litinin Prime Minister Mebarangado Anirudh Jagannauth mai shekaru 86 ya ce rike mukamin Prime Minister dawainiya ce mai girman gaske kuma nauyi ne ba karami ba. Ya kara da cewa ya rike wannan mukami ya ji yadda yake saboda haka lokaci yayi da zai kauce ya barwa matasa. Sabon Prime Minister Pravin Jagannauth mai shekaru 55 ya kasance tsohon ministan kudi ne kafin a bashi wannan mukami. Sauyin gwamnati da aka yi an gudanar da shi ne ba tare da an yi zabe ba, lamarin da ya janyo suka da kira a yi zabe a kasar ta Mauritius. Kasar ta Mauritius ta kasance abin kwaikwayo a fannin samun daidaito ta fuskar demokradiyya, amma kuma wannan sauyin gwamnati da aka yi ya harzika mutanen kasar wacce ke kan tsibiri.
Labaran duniya kenan kuka saurara. To madalla. Hukumomi a Jamhuriyar Niger sun kama waɗansu manyan jami'an gwamnati da wasu manyan 'yan kasuwa da ake zargi da rubda ciki da fadi da kudaden al'umma. Wakilin mu Sule Mumuni Barma na dauke da ci gaban rahoto.
Gwamnan 'yan kasar ta Niger da suka hada da manyan ma'aikatan gwamnati da wasu hamshakan 'yan kasuwa ne yake tsare yanzu haka a ofishin hukumar 'yan sandan farin kaya wato Peji, a ci gaba da wani gagarumin binciken da aka kaddamar a game da hazon da ke tattare da ayyuka da dama da aka yi tsakanin shekarar 2007 zuwa 2015. Daga cikin waɗannan batutuwa da ake zargin an yi rubda ciki akwai maganar shinkafar da kasar Japan ta tallafa wa Niger, sai wasu makudan miliyoyin sefa da aka yi tanadi domin biyan diyar ƙauyawan da ayyukan madatsar kan daji suka shafa, da kuma wata badakalar kudade a asibitin Fudrer da ke birnin Yamai da dai sauransu. Sakatare janar na kungiyar yaki da cin hanci Transparency Reshen Niger Maman Wada ya yaba da wannan yunkuri tare da nuna bukatar hukumomi su yi adalci.
Abinda muke so a yi aiki da dokoki na kasa, abinda muke so 'yan kasa su sama daya ba wanda ya wani, wato mu muna fatan a ci gaba, ba a fara ba a hasa, ba a fara ba kuma a riga tsambare, wato a yi aiki yadda ya kamata don saboda kayan jama'a na jama'a ne, kuma wanda ɗauki kayan jama'a ya ma jama'a lahi, kuma akwai dokoki na jama'a waɗanda ya kamata a yi aiki da su don saboda an taɓa kayan jama'a. Ka a yi son rai, ka a zaɓo ni can daban, a'a.
Saɓanin yadda aka saba gani a can baya, a wannan karon hukumomi sun ginda sharuɗa ga waɗanda aka cafken su ramka kuɗaɗen da suka wawura kafin su samu kansu. Matakin da ila ƙane na ƙungiyar 'yan jarida masu fatan an yi haske a sha'anin mulkin ƙasa ya bayyana gamsuwa da shi.
Wannan ya bambanta ga abin da muka gani can baya, inda ake kama mutum ka tsarki wani lokaci ya kwashi kuɗin gwamnati masu yawa, an je an kai shi gidan kwaso, sai ka tsarki ya zama kawai sarki a kwaso. To yau in yanzu ana amshiwa ne, wallahi muna jin daɗin haka nan, kuma ya kamata a ce an kama wannan kuɗi an maida su cikin betulmalin gwamnati domin su unwani duka 'yan ƙasar Nijar.
Sai dai sakatare janar na ƙungiyar Transparency na cewa ramka kuɗaɗe kaɗai ba zai yi maganin mahan da ma dukiyar jama'a ba, sai idan an haɗa da gurfanar da su gaban kuliya domin matakin hukunci ya biyo baya.
Da a ce a biya ne, wato kama an ba mutane shari ne, kahin a neme su da abin, wato sun juya kuɗin sun zama wajen sun mulka su ko so 10 ko so 100 man, kenan ba shari ba ne ake ba mutane, a'a laihi ne suka ma ƙasa. Kenan in an ɗauke su kansu yi laihi su biya abin da suka ɗauka, kuma a yi musu hukunci bisa laihin da suka yi.
Ya zuwa yanzu bincike yana ci gaba da rutsawa da wasu mutanen da sannu a hankali sunayensu ke bayyana a jerin waɗanda ake zargi, kuma a cewar wata majiyar gwamnatin matakin zai ci gaba da zakulo dukkan wasu ayyukan asha da ake zargin an tafka a tafiyar harkokin mulki a zamanin gwamnatocin da suka gabata, kawo wacce ke ci a yau da zumar mayarwa ƙasa abinda aka wawura. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
Gishiri ne maman kaɗe dariyar rana, idan ruwa ya zo sai gishiri ya ji kunya, ko me za ka yi rinkan yin tunani.
To madalla a gaida Sule Mumuni Barma, yanzu kuma karfe 3:39 kenan na rana a nan Washington DC. Kafin mu ci gaba, bari mu shakata da faifai da ke bisa inji.
Ina gulma yau maganar ko za ta fashe samayen guya idan na faso ta ai tafiyan ta duk a kashe samayen guya in ta fito fili mai halin shi za ta ishe samayen guya idan ya ji zafi ya gyara hali nai idan ya fasa toto mu ma mu dau da mara samayen guya samayen guya samayen guya ina mafita limani ya bi ke mini samayen guya samayen Ayau a kasar nan masu mulki sun zama gafiya samayen guya ya da na bakinki na kasa su zama tawaya samayen guya mai mulki ya danna hakin talaka ya gyara miya samayen guya idan ya fito kuma azan mishi maula da dai za azam kyarar su da sun yi kin tafiya samayen guya samayen guya samayen guya ina mafita limani ya bi ke mini samayen
Yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama a kira 202-205-2655 domin a bayyana ra'ayi. Zan nana ta sabuwar lambar 202-205-2655.
To, mun samu kira daga jihar Jos. Wane ne a Jos?
Bashir ne mai gwanjo daga Jos.
To.
Watan magana ci gaban mata waɗanda za su dinga fitowa zanga-zanga ba tare da an musu wani abu ba. To dan haka ba mu ci wannan gaban da za a yi wannan ba. Sai dai haka ko da kuke gidan radio kuke faɗakar da matayen namu irin wannan, to shi ne gaba su ma fa za su iya yin wannan siyasar ko kuma sun shiga damuwa su fito su yi wannan zanga-zangan ta abin nan ta lumana.
To masha Allah.
Hello.
Yawa, mun gode da wannan ra'ayi da ka ba. Muna da kira daga Nasarawa, bari mu ɗauki mutum daga Nasarawa.
Assalamu alaikum.
Amma wa alaikum assalam.
Mai gidana barka da warhaka.
Yawa, wane ne a Nasara?
Sakatare ne na kungiyar murna Nasara na karamin hukumar lafiya Bashir Tela daga nan line na wuka cikin garin lafiyan Bari-bari.
To, bismillah.
To, a gaskiya wannan mataki da mata suka dauka na zanga-zanga na lumana a America, a gaskiya yana da kyau matan mu na Afrika su yi zanga-zanga cikin lumana. Don ko ita zanga-zanga cikin lumana ba karamin alheri ne ba. To, yana da kyau a yi koyi da shi, haka yana da kyau. Kamar yadda matan masu babutuka na a cikin matan ciwo suke yin zanga-zanga, su ma suna yin shi cikin lumana. To, haka ake so ba tare da wani tashin hankali ba.
Masha Allah.
Duk wani zanga-zanga na za a yi Afrika a yi shi cikin lumana.
To, masha Allah. Mun gode Bashir Tela, bari mu je jihar Kano. Wane ne a Kano?
Assalamu alaikum. Danjuma mai shago ko kai ne karamar zanya da ke jihar Kano?
To, ma Danjuma, bismillah.
Wato, a gaskiya ne a ra'ayina wannan zanga-zanga da mata ke yi, to zanga-zangar lumana tana da amfani, amma kada abu da zanga-zanga abu ya rikide kuma zanga-zangar hankali wanda bai gani ba abu ya sha.
Ah, zanga-zangar lumanar, ai babu wani.
Kara maku ɗaukar ka dan biyo mai shago ko kai da ka kamar ku.
To, masha Allah. Bari mu je jihar Gombe. Wane ne a Gombe?
Isa Abdullahi Isa daga Gombe.
To, bismillah Isa.
Ina so yin magana akan zanga-zanga.
To.
Na zanga-zangar lumana ranka dade.
Na'am. Yawa, musamman da matan mu ya kamata su yi, su nemi abin da ya shafi rayuwarsu. To, ina jin da alamar murar shi Malam Isa Abdullahi daga Gombe ga kira daga Bauchi. Wane ne a Bauchi? To, jama'a, za ku kira mu ne ku bayyana ra'ayoyinku akan yadda ya kamata matanmu a ƙasashe masu tasowa su riƙa amfani da maci na lumana don neman ra'ayi gwamnati akan abin da ke shafar rayuwarsu. Ga kira daga Adamawa. Wane ne daga Adamawa? Yawa, amma alaikum salam.
Umaru Tamtam Gele daga Mucika.
To, Masha Allah, Umaru.
yawa magana na shine akan cewa yanda mata suke zanga-zangan nan daidai ne, ya kamata a ce kamar yanda matan Chibok suka yi kwanaki a nan Najeriya, to yana da kyau ka gani ai su mata su mawawasu a baya ba.
To mun gode kwarai da gaske a Malam Alhaji Umaru. Bari mu dauki kira daga Yobe. Wane ne a Yobe?
To Umar ne daga Lafiyari a jihar Yobe.
To Umar, muna saurarinka Malam Umar.
Hello.
Muna saurarinka.
Nake ina kira ga Ivan nan ga sai su dinga hada kansu suna amfani da wannan aiki. Kaga inda aikin da aka yi yanzu a Gambia ai ya ke wai.
To mu ma mun gode kwarai da gaske. Bari mu dauki kira daga Kaduna.
To barka da raka baba Bageri.
Yawa.
To sunana Murtala, ina kiran ku daga garin Rigasa Kaduna tarayyar Najeriya.
To Malam Murtala, bismillah.
To madalla, gaskiya wannan zanga zanga haka ya kara tabbatar ma da duniya cewa mata suna da dama su nemi ƴancin su, ma damar yadda doka ta tanada, kuma su shugabannin su duba kulce-kulcen matan ba kamar a kanan Afirka ba. Ga wasu matan suna zanga-zanga, wasu su sarara, wasu su kaza, wasu su kaza, haka ba zai jara hankalin mazasu mahukunta su duba me kudirin su ba su biya musu. So shawara da nake ba irin matan mu na Afirka kenan, za su zanga-zanga ko a Najeriya ko a ina, su bi tsari yadda doka tana da shi da zai isar da sakon da suke so su isa ma mahukunta domin su samu biyan bukata a tashi lafiya.
Yawwa Malam Murtala, bari mu je jihar Lagos kuma mu dauki kira daga gurin. Wane ne a Lagos?
Mai magana Haruna S. Fawa Zago, karamar hukumar kafin Hausa Jigawa State, mazaunin Lagos.
To Haruna,
ba na tare da rediyo amma ban san akan me yake maudu'in ba.
To wato muna neman ra'ayoyin jama'a ne akan yadda ko matan mu za su rika amfani da macin lumana, suna neman wato haƙoƙin su. Shi yasa ka ci gaba da sauraren mu, don saboda ka ji irin yadda wato tafiya ke yadda muke tafiya. Yawa, to mun samu kira daga Kaduna.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam.
Kuna magana da Balani mai Manchester da ke nan Rido, NPC Kaduna, Nigeria.
To
wato gaskiya mu dai a nan Afirka sai akwai a karshen na arewacin Najeriya, gaskiya muna da karancin wayewa.
Na'am,
gaskiya muna da karancin wayewa. Kamar amma misali kamar kage ba ce mu yanayin zanga-zanga mu yana faruwa ne, ka kamar kwanaki da aka samu matsala kurancin Kaduna, kaga mata sun fito da zanga-zanga amma gaskiya sun kauce ma hanya. Ya kamata a tsaya a yi zanga-zanga ne ta lumana yadda shugabanni za su fahimci ga abin da kuke bukata a yi muku.
Yawa, to mun gode Malam Balarabe da wannan ra'ayi da ka bayar. Ina ji muna da kira kuma daga Yobe. Wane ne a Yobe?
Ya Yobe, ni ne Yalawan, ina magana daga nan garin Gatamu a garamar hukumar jakukkuwan jihar Yobe.
To bismillah.
Ban da rediyo wallahi, yau akan me yake maudu'i?
To muna neman ra'ayoyin jama'a ne akan yadda matan kasashe masu tasowa za su rika amfani da macin lumana, don saboda su ja hankalin gwamnati akan abubuwan da suka shafi rayuwarsu. To da alamar Malam na Yobe ya sauka, kamar muna da kira kuma daga Kaduna. Wane ne a Kaduna?
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.
Yawwa, wa alaikum assalam.
Baba Yakubu Makeri, barka da dare.
Yawwa.
Sunana Alhaji Musa Garo, mai rediyo da rikoda kasuwar Kawo Kaduna, Najeriya.
To bismillah Alhaji Musa.
To alhamdulillah. To kaga ina ɗaya daga cikin abin da muke so mu gaya wa matan kudancin Kaduna kenan. Zanga-zanga ga irin da ake zanga-zanga, ba wai ku tufe kuna zanga-zanga a gaban shugabanninku ba. Kaga irin wannan zanga-zanga da shi wannan suka yi a Amerika, zanga-zanga take mai lumana, zanga-zanga mai tsafta, amma ba yi zanga-zanga a ce ku tuba kayan jikinku gaba ɗaya, ku zo tumfur a gaban gwamna kuna zanga-zanga ba. To ba haka ake zanga-zanga ba. Ina fatan matan Najeriya especially na arewaci na kudancin Kaduna za su zo su koyi da wannan ita kanta yadda ake zanga-zanga. Karshe ne muku fatan alkhairi a tashin lafiya Alhaji Musa Garo, na gode.
To mun gode, ina jin iya abin da za mu iya ɗauka kenan. Na kira da ra'ayoyi da ku bayyana, kuma muna ƙara godiya da irin ra'ayoyi da ku ba mu. Gashirinmu kuma na gaba. Yawa, to ga labarai kuma na wasanni.
Wasanni a takaice.
An yi wa Jarrod da mai masaukin bakin gasar kwallon kafar cin kofin nahiyar Afrika, wato Gabon, bayan da ta yi kunnen doki da kasar Kamaru a jiya Lahadi ba wanda ya zura kwallo a wasan karshe ta matakin rukuni-rukuni a rukunin nasu na A. To amma ita kam kasar Kamaru ta sami tsallakewa zuwa matakin kwata final. Kasar ta Gabon ta soma wasan ne wurjanjan, domin ko tana sane da cewa samun nasarar wasan ne kadai zai ba su damar tsallakewa daga rukunin. To amma hakan bai samu ba, domin ko maki uku kacal da suke da su ba su isa su tsallakar da su ba a matsayin na uku a rukunin. Kasar Burkina Faso ce ɗaya kasar da ta sami tsallakewa a rukunin na A, bayan da ita kam ta doke Guinea Bissau da ci biyu da nema, wanda ya bata damar jagoranta rukunin da yawan kwallaye. A halin da ake ciki kuma, shahararren ɗan ƙwallon kasar ta Gabon da ke taka leda a club ɗin Borussia Dortmund ta kasar Jamus, Pierre-Emerick Aubameyang, ya ta'allaka saurin ficewar kasar daga gasar ta cin kofin nahiyar Afrika da take karɓar bakuncinta da rashin kyakkyawan tanadi da kuma shiri. Aubameyang na ganin ba wata ƙasa da ke cikin gasar ta bana da za ta zarta kasar ta Gabon da zaratan 'yan wasa masu jini a jika da kuma babbar damar taɓuka biya a zo a gani a gasar. To amma ya ce duk a banza saboda ba a yi ƙwaƙwaran shiri ba. Kasar ta Gabon dai ta kori mai horar da 'yan wasanta George Costa kwanaki 70 kamin soma gasar, inda ta maye gurbinsa da Jose Antonio wata ɗaya kacal kafin a soma ita wannan gasar. Hukumar ƙwallon ƙafar Ingila ta caji mai horar da 'yan wasan ƙungiyar Arsenal Arsene Wenger da aikata ba daidai ba a wata sa'insa da ɗaya daga cikin alƙalan wasa a wasan Premier da Arsenal ɗin ta doke Burnley da ci biyu da ɗaya a jiya Lahadi. Alƙalin wasa ya fitar da Wenger daga bagiren mai horar da 'yan wasa bayan nuna ɓacin ransa akan bayar da damar bugawa penalty ga ƙungiyar ta Burnley a cikin daƙiƙun ƙarshe na wasan, inda ake zargin ya furta kalaman zagi ga ɗaya alƙalin wasa na hudu Anthony Taylor, inda na'urorin ɗaukar hoto suka nuno shi yana ture alƙalin wasan. Duk da yake dai Wenger ya ba da haƙuri daga baya, to amma hakan bai hana hukumar cajin sa da laifin ba a yau Litinin, inda kuma aka ba shi wa'adin daga nan zuwa ranar 26 ga watan nan na Janairu da ya amsa cajin da aka yi masa. A fagen wasan tennis kuma, gasar Australian Open ta bana na ci gaba da baiwa jama'a mamaki da abubuwan bazata sakamakon wajarar da aka yi da mutum na farko a duniyar tennis Andy Murray a mataki na hudu na gasar. Tun a mataki na biyu ne dai aka fitar da mai rike da kambin gasar Novak Djokovic, wanda shine mutum na biyu a duniyar tennis. Ficewar ta Djokovic ya sa manazarta hasashen cewa wannan ce babbar damar da sabon sarkin na tennis Andy Murray yake da ita na lashe gasar ta Australian Open karon farko a tarihi. To amma kuma wannan fatan ta disashe bayan da mutum na 50 a duniyar tennis Misha Zverev dan kasar Jamus ya doke shi da turmi 3-1 ya kuma fitar da shi daga gasar. Wannan ne kuma karon farko da Murray dan kasar Birtaniya ya yi ficewar sauri a gasa tun wani kashi da ya sha a shekara ta 2009, kuma karon farko da wani karamin dan wasa ya doke shi tun daga gasar Australian Open ta shekara ta 2006. Murtala Faruk Sanyinna, muryar Amurka a Sokoto, Nigeria.
Yanzu kuma sai sharhin muryar Amurka, wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Take hakokin bil'adama ya yi matukar kazanta a ƙasar Koriya ta Arewa, kamar yadda wani rahoto na baya-bayan nan da ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta aike wa majalisar tarayyar ƙasar. Lalle ne rahoton ya ambato wasu munanan cin zarafin bil'adama da Koriya ta Arewa ke aikatawa, ciki har da kisan gilla ba tare da shari'a ba, da tilasta bautarwa, da azabtarwa, da tsawaita tsarewa, da fyaɗe, da tilasta zubar da ciki, da wasu cin zarafin da ke da nasaba da jima'i. Akasarin wannan ta'asar na faruwa ne a gidajen mukafin ƙasa masu nasaba da tsarewar 'yan siyasa, wanda kuma gidajen yarin ke tsare da 'yan siyasar ƙasar aƙalla 80,000 zuwa 120,000, ciki har da ƙananan yara da kuma iyalan wasu da ake tuhuma. Gwamnatin kuma tana ci gaba da tsaurara matakai na tilasta bautarwa ta hanyar amfani da ƙarfin iko akan ma'aikata. Tana kuma hana walwalar fadar albarkacin baki, ta hana tarurrukan zaman lumana da kafa ƙungiyoyi, da hana walwalar yin addini ko kafa ƙungiyoyi. babu kafofin yada labarai masu zaman kansu a Koriya ta Arewa. Haka kuma, gwamnatin kasar ke gindaya abin da kafofin yada labaran cikin gida za su yada. Mahukunta sun haramta sauraron ko kallon kafofin yada labaran kasashen ƙetare. Tare kuma da yin kutse a duk wata kafar sadarwa da ka iya yada labarai ta kafarta don gani ko jin labarai ga ƴan kasar. Ta yadda za su dama lissafin sadarwa da ya kamata radio ko talabijin ta kama ta yadda ba wani shiri da za a iya ji ko a kalla. Daidaikun mutane da ake musu zargin sun kalli fina-finan kasashen waje ana iya daure su har ma yana iya kaiwa ga sanadiyar kashe mutum akan laifin. Wannan rahoto ya kuma ba da cikakken halin da mutane da ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta ba su wannan aiki na zakulo munanan cin zarafin bil'adama ko kuma katsalanda da ke faruwa a Koriya ta Arewa. Bisa rahoton kwamitin Majalisar Dinkin Duniya na shekarar 2014, mai bin diddigin lamarin na cin zarafin bil'adama ya ayyana wani mutum mai suna Kim Won-hong a matsayin ministan tsaron kasar tare da zargin ma'aikatar tsaron kasar da aikata manyan laifukan cin zarafin bil'adama masu yawan gaske. Ma'aikatar tsaron kasar ce take gudanar da gidajen yarin 'yan siyasa, inda cewar wasu da suka kubuta ke bayani da kuma wasu hotuna da tauraron dan adam ke nuna wajajen da ake kashe-kashen da kuma azabtarwa. Wasu mutane ne ke da hannu a wannan munanan aika-aika ta take hakkin bil'adama a Koriya ta Arewa a kullum. A cewar wannan rahoto na baya-bayan nan, Amurka ta baiwa waɗanda ba a sauraron su murya, kuma ta tunatar da jama'a ƙasar Koriya masu kokawa da lamarin cin zarafin da cewa suna bayan su don ganin sun samu waraka akan lamarin. Ma'ana, Amurka tana tare da jama'ar Koriya ta Arewa. Sharhin muryar Amurka na yau kenan, wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka.
Kafin mu karkare ga takaitattun labarai.
Jami'ai azaman sasanta rikicin Siriya da ake a Kazakhstan sun ce ba a samu wata matsaya kwakwara ba tsakanin gwamnatin ta Siriya da kuma 'yan tawaye, amma sun ce za a ci gaba da zama a gobe Talata. Sun ce wannan zama da ake a birnin Astana wanda ke samun goyon bayan Rasha da Turkiya bai hada da ganawa ta kai tsaye ba, amma ana magana ne ta hanyar wasu masu shiga tsakani. Zaman sasantawar yana so ne ya ga yadda za a faɗaɗa shirin tsagaita wuta a duk faɗin ƙasar ta Siriya ƙarƙashin kulawar Rasha da Iran da kuma Turkiya, wanda aka cimma a watan Disambar bara. Zaman tattaunawa da aka yi a kusan shekara ɗaya a baya bai samar da biyan bukata ta azo a gani ba, da nufin kawo ƙarshen rikicin wanda ya fara tun daga watan Maris ɗin shekarar 2011. A yau Litinin, shugaban Amurka Donald Trump ya cire ƙasar Amurka daga gamayyar ƙasashe 12 da ke gabar tekun Pacific da suka kulla harkar kasuwanci, yayin da ya fara cikakken makonsa na farko a matsayin shugaban ƙasar na Amurka. A wani jawabi da ya yi a fadar White House, Trump ya ce wannan mataki da ya ɗauka abin alfahari ne ga ma'aikacin Amurka. Kamar sauran shugabannin jam'iyyar Republican, Trump ya rattaba hannu akan wani umarni na yanke baiwa ƙungiyoyin ƙasashen waje masu gudanar da ayyukan zubar da ciki tallafi ko kuma suke ba da bayanai kan matakan da za a bi. Baya ga haka, shugaba Trump, kamar yadda ya yi alkawari a lokacin yakin neman zaɓe, ya dakatar da ɗaukan ma'aikata a wasu ma'aikatan gwamnatin tarayya a wani mataki na rage yawan kuɗaɗen da gwamnati ke kashewa. Ita dai wannan dangantaka ta kasuwanci ta ƙasashen yankin Pacific ta samo asali ne tun a shekarar 2009 a lokacin farkon mulkin tsohon shugaban Amurka Barack Obama. Wani mummunan yanayi na guguwa ya halaka mutane 18 a kudancin Amurka, kuma masu hasashen yanayi sun yi gargaɗin akwai yiwuwar a sake samun wani makamancin wannan yanayi a nan gaba. Akalla mutane 14 ne suka mutu, kana wasu 20 suka ji rauni, yayin da mummunan guguwar ta ratsa ta wasu yankunan jihar Georgia a ƙarshen makon da ya gabata. Gwamnan jihar Nathan Deal ya ayyana dokar ta ɓaci a ƙananan hukumomi 7 inda aka samu asarar rayuka da jikkata daga wannan guguwa.
Thomas Sauraro, daga nan ne kuma za mu dasa aya sai kuma gobe da safe idan Allah Ubangiji ya nuna mana. Wasu abokan aikinmu za su shigo da wani shirin ciki har da tsaka mai wuya na Ali Mustapha Sokoto. Yanzu a madadin Mahmud Lalo da ya taya ni gabatar da shirin, da Julie wato Gresham kenan da ta hada shirin kuma ta bada umarni, da injiniyanmu na wannan lokaci Malam Biyar da ya hada ni da ku. Baba ya ku makeri ne nake cewa a kwana lafiya, Allah ba mu alheri nan nasa, amin summa amin.